sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal sai tashar Alpha Radio kuma su a kusan Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Talata 18 ga watan Disamba shekarar 2018. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfil, wakilan Taliban sun gana da jama'an Amurka jiya Litinin a yayin da ake matsa lamba a kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru 17 ana gwabzawa Afghanistan. Waɗansu rahotanni biyu kan yunkurin Rasha na yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016 na ƙara haske inda ya nuna cewa lamarin ya shige yadda aka zata tun farko. Kana Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada kuri'a da ta samu gagarumin goyon baya jiya Litinin na amincewa da daftarin da zai inganta matakan da ake ɗauka kan kula da 'yan gudun hijira.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ci babbar kotun jihar Filato dake sabarin karar waɗanda ake zargi da kisan manjojana Idris Alkali ta bayar da belin wasu daga cikin su.
To yo an yi turancin belin ne a gaban kotun sai alkali yace to da suke laifi na uku da na hudu da na biyar ba su kuma kita bane a kansu ba su za a bada belin su.
Yau ranar 18 ga watan Disamba kasar Niger ke cika shekaru 60 da zama jamhuriya. Za mu kawo muku jawabin shugaban kasa Issouf Muhammadu.
Dans le classement des nations, nous devons toujours rester les manches retroussées.
A cewar sa wajibi ne ɗan kasar su zage ne dan tsaye domin sauya al'amura.
Sai kuma Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo mana da shirin tsaka mai wuya, amma da farko sai mun fara shin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Wakilan Taliban sun gana da jami'an Amurka jiya Litinin a yayin da ake kokarin matsa lamba a kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru 17 ana gwabzawa a Afghanistan. An yi zaman tattaunawar ne da Pakistan ta shirya a daurin Larabawa nan da nan ba sami jin ta bakin jami'an da suka shiga tattaunawar ba. Manzo na musamman a yunkurin sasanta al'ummar Afghanistan Zalmay Khalilzad shi ne ya jagoranci tawagar Amurka a tattaunawar da ta hada da manzannin Pakistan, Afghanistan, Saudiya da daular Larabawa mai masaukin baki da kuma kungiyar Taliban, kamar yadda jami'an Pakistan suka shaidawa murya Amurka. Kakakin Taliban Zabihullah Mujahid ya ce wakilan kungiyar sun tattauna da tawagar Amurka ne kaɗai, ba su kuma da niyyar tattaunawa da kowa daga gwamnatin haɗin gwiwa ta Afghanistan da ake kira NUG a takaice. Jami'an Taliban ɗin kuma suka ce duk waɗansu rahotanni da ake yayatawa aka sun haka farfaganda ce kawai. Amurka na zargin waɗansu mutane biyu abokan ƙawan kasuwancin tsohon mai ba shugaba Trump shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn da yi wa Turkiya kamun ƙafa a Amurka. Jiya Litinin aka fitar da bayanan tuhumar Bijan Kia ba Amurka ɗan shekaru 66 da Akim Altekin ɗan shekaru 41 ɗan asalin ƙasar Turkiya a wata kotu da ke birnin Alexandria jihar Virginia da ke bayan Washington. An tuhumi mutanen biyu ne da hada baki su keta dokokin kamun kafa na Amurka, yayin da ake kuma zargin Aptekin da yi wa masu bincike na gwamnatin tarayya ƙarya. Amurka ta yi zargin cewa mutanen sun yi aiki tare da Flynn, wanda shugaban Amurka ya fara zaɓa a matsayin mai ba shi shawarwari kan harkokin tsaro a shekara ta 2017 kafin ya kore shi ƙasa da wata guda da ba shi mukamin. Amurka ta ce Kian da Aptekin sun hada baki da nufin jan ra'ayin 'yan siyasa Amurka da kuma sauran jama'a akan limamin addinin Islama Fethullah Gulen, wanda shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan yake zargi da kulla maƙarƙashiyar juyin mulkin da aka yi masa a shekara ta 2016 da bai nasara ba yayin da yake gudun hijira na radin kansa a nan Amurka. An biya Flynn dala 500,000 yayi wa Turkiya kamun kafa yan watanni kafin ya fara aiki a fadar White House. Wadansu rahotanni biyu kan yunkurin Rasha na yin katsalandan a zaben shugaban kasa Amurka na shekara ta 2016 sun kara haske kan irin zurfin yunkurin da nuni wanda ke nuni da cewa lamarin ya ma shige yadda aka zata tun farko. Bayanan da jaridar Washington Post ta fara bugawa ya ce Rashawa da ke aiki da wata kungiya da ake kira Internet Research Agency ko kuma IRA a takaice ta fara gwada yin katsalandan ta hanyar sada zumunta a kananan zabuka da aka gudana a shekara ta 2009 kafin ta fadada a zabukan da aka gudana a Amurka cikin shekara ta 2013 ta wajen amfani da hanyar sadarwa ta Twitter. Daga nan kungiyar ta shiga amfani da sauran hanyoyin sada zumunta wajen yin farfaganda da suka hada da YouTube, Facebook da kuma Instagram wajen yin amfani da jinsi da batutuwa da suka shafi rayuwar yau da kullum kamar yancin mallakar bindiga da batun shige da fice da kuma wuce gona da iriya aikin dan sanda wajen cusa tsatsaguwa da kuma damuwa a zukatan al'umma. Kungiyar ta IRA ta kuma ba da karfi kan Amurkawa bakaken fata masu kada kuri'a musamman da tallace-tallace a dandalin Facebook da Instagram da kuma hotunan bidiyo da ta rika tsorawa a YouTube. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto da aka fitar ya nuna cewa hukumomin kasar Kenya suna gallazawa yan fafutukar kare muhalli da ke adawa da kafa wani sabon wato sabuwar ma'aikatar makamashi. Rahoton ya fito ne daga kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da kuma haɗakar kungiyar kare ƴancin bil'adama ta kasar Kenya. Osina Manyawa wani mai bincike ne a kungiyar Human Rights Watch.
Speaking up, they do speak up. But then after they speak up, they either face threats, sometimes anonymous.
Gana ne suna magana. Sai dai bayan sun yi magana ko dai a shiga yi musu barazana wani lokaci kuma a kama su a kulle su waɗansu lokuta a yi musu tambayoyi. Ma'aikatar da aka kiyasta ginawa akan kuɗi dala miliyan 200 yana jiran wato tana jiran amincewar kotun muhalli ta ƙasar Kenya. Wani kamfanin kasar China ne da ake kira China Power Global zai gina wannan ma'aikata, sai dai masu kushewa aikin suna cewa zai lalata muhalli. Dan gwagwarmaya Ishaq Abubakar yana aiki da wata cibiya da ake kira Safe Lamu, cibiyar da take fafutukar kare haƙƙin al'umma, ya kuma ce ana sa su gaba sabili da ayyuka da suke gudanarwa.
Sasa ikiwa mutatuletea miradi ambayo italeta distraction to natural resources,
yace idan za ku kawo mana waɗansu ayyuka da za su lalata albarkatun ƙasarmu za su shafi al'adarmu, yaya kuke tsammani mutane za su iya rayuwa? Saboda haka lokacin da muka tsaya muna bayyana damuwarmu a lokacin ne mukan samu matsaloli.
Alheri Girls Abdi kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, babbar kotun jihar Filato ta bayar da belin wasu mutane 21 cikin 28 na waɗanda ake zargi da hannu a kisan manjojanar Idris Alkali. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da cikakken bayani a wannan rahoton da ta haɗo mana.
Babban kotun jihar Filato da ke sauraron karar waɗanda ake zargi da hannu wajen kisan wani hafsan soja manjojanar Idris Alkali ta ba da belin mutane 21 daga cikin mutane 28 da aka gurfanar da su a gaban kotun. Mutane 28 da aka gurfanar da su a gaban kotun dai ana tuhumar su ne da laifuka kashi 5 wanda wasu daga cikin su ake zargin su da haɗin baki a aikata kisa, aikata kisan, rashin ba da bayanai wa hukumomi lokacin da ake aikata laifin, yin jerin Kwano da neman hana jami'an tsaro binciken inda gangar jikin janar alkali yake. Bayan sauraron bayanai daga lauyoyi masu shigar da ƙara da masu kare waɗanda ake tuhumar, alkalin kotun mai shari'a Daniel Longji ya ba da belin mutane 21 kan naira miliyan 1 kowannen su da waɗanda za su tsaya musu, yayin da shugaban al'umma zai tantance duk wanda zai karbi belin nasu. Barista Beatrice Fonshak na ɗaya daga lauyoyin da ke zaman kotun.
A yanzu da muke magana, mutane da ake shari'a kansu mutane 28, amma a cikin case din ta kunshi laifuka guda 5. Laifi na farko da na biyu su ne akan hadin baki domin a yi kisa, sai na biyu kuma shi ne tuhuman laifin kisa, sai na uku kuma shi ne wanda sun san cewa akwai laifi da ake yi ba su da sun rubutun ma 'yan sanda ko security ba, sai na hudu kuma shi ne wanda sun yi unlawful assembly, mamata din da aka ce sun tare sojoji kar su da su cire ruwa na wannan pont din na cedar. Biyar kuma shi ne wanda sun tare hanya sun obstructing sojoji da 'yan jami'an tsaro domin su yi aikinsu. To a cikin wannan laifuka guda 5 da ake da shi, na farko da na biyu su ne babba, domin punishment na farko da na biyu shi ne tuhuman kisa ne dama mutum na same shi ya aikata wannan laifin, amma na uku da na hudu da na biyar su ana iya ba da belinsu a kowane lokaci. So yo an yi turancin belin ne a gaban kotun, sai alkali ya ce to da suke laifi na uku da na hudu da na biyar ba tuhuman kisa ba ne a kansu ba, su za a iya ba da belinsu a kowane lokaci. To yau an ba da belin mutane 21, sauran mutane 7 ne, domin laifin kisa hadin baki da na kisa na kan wannan mutane 7 din ne. Su ma ko da suke an yi argument na beli nasu, amma alkali ya ce yana buƙatar lokaci don ya duba ya bincike da kyau ya ga ko da iya ba da beli ko ba iya ba da beli ba.
Barista Beatrice Fonshak kenan. Tun farko dai ma'aikatar shari'a ta jihar Plateau ta karɓi ƙarar daga hannun 'yan sanda, inda ta kasance mai gabatar da ƙara. A halin da ake ciki dai, waɗanda aka ba da belin nasu an sake mai da su gidan yari har sai kotu ta kammala tabbatar da cika sharuɗan da ta gindaya, yayin da kotun ta sanya ranar 25 ga watan Janairun shekara mai zuwa don sauraron bayanai kan sauran mutane 7 ɗin da kuma sauraron bahasi daga sauran shaidu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji, yau 18 ga watan Disamba ƙasar Nijar ke cika shekaru 60 da zama jamhuriya. Albarkacin zagayowar wannan rana, shugaban ƙasa Yusuf Muhammadu ya yi wa 'yan ƙasar jawabi a jiya, inda ya taɓa wasu muhimman batutuwa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Matsayin jamhuriyar Nijar a alƙalaman ƙididdigar da hukumar UNDP ke fitarwa a kowace shekara don fayyace yunkurin gwamnatoci akan maganar inganta rayuwar jama'a da daga cikin batutuwan da shugaba Muhammadu Isu ya taɓo a wannan jawabi na sallar jamhuriya.
Pour améliorer notre rang dans le classement des nations, nous devons toujours rester les manches retroussées.
A cewarsa, wajibi ne 'yan ƙasar su zage ne don tsaye domin sauya al'amura, abinda ke buƙatar jajircewar 'yan ƙasa wajen ɗorewar ayyukan hukumomin jamhuriya da cigaban demokuraɗiyya. Mafari kenan da ya ce ya dage akan buƙatar ganin an shirya tsarkakakken zaben da ke samun halartar dukkan 'yan ƙasa da nufin kafa tarihi, wanne a ƙarƙashin sa gwamnatin farar hula za ta damƙa mulki wa wata zaɓaɓɓiyar gwamnatin da 'yan Nijar suka yi na'am da ita. Sabili kenan da shugaban ƙasar ta Nijar ya gargaɗi ɓangarorin siyasa masu linjaye da adawa da 'yan baromu su ci gaba da tattaunawa da juna kamar yadda suka saba yi a ƙarƙashin kwamitin CNDP.
Le premier résultat issu de leur discussion sur le code électoral et le fonctionnement du CNDP sont encourageants.
Yana mai cewa sanin da ɓangarori suka fara akan maganar kuskure kundin zaɓe da na tsarin aikin kwamitin CNDP abin yabo ne, abinda ka iya kwantar da dukkan wata hayaniyar da ke tsakanin 'yan siyasa domin amfanin jama'ar wannan ƙasa. Saboda haka na umarci hukumar zaɓe ta ɗauki dukkan matakan da suka dace domin shirya zaɓukan da ke tafe cikin yanayin haske da adalci kuma a kan lokaci.
Soit tenu à temps et que ces consultations soient faites en toute transparence.
Yaƙi da ta'addanci wani abu ne da ƙasar Nijar ba za ta taɓa gajiyawa da shi ba, in ji shugaba Isuhu. Saboda haka ya ce gwamnatinsa za ta bi dukkan hanyoyin da suka dace domin murƙushe wannan al'amari da ke ci gaba da sarwantar da rayukan kwararen kula da sojoji. A nan yana mai nuna damuwa da halin da jama'a ke ciki a yankin Difa, musamman waɗanda masu tayar da ƙayar baya ke garkuwa da su a halin yanzu.
Oui, la lutte continue. C'est dans cette perspective.
Shugaba Muhammad Isu ya tabbatar da cewa sojojin kasar da haɗin gwiwar takwarorin su na rundunar haɗin gwiwar CBLT za su yi nasara akan ƴan ta'adda. Saboda haka ne ma shugabannin kasashen tafkin Chadi suka gudanar da wani taro a N'Djamena a watan Nuwamba da Abuja a shekaran jiya da zummar kaddamar da wasu sabbin dabarun fatattakar kungiyar Boko Haram. Kamar yadda kasashen jisan Sahel da yake yi wa shugabanci suka dage wajen hada kan kudaden da ake bukata domin ayyukan rundunar haɗin gwiwar da ke da alhakin murkushe kungiyar ta'addancin Mali da Burkina Faso. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
So a gaida Sula Mumuni Barma, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 12 da minti kusan 16 da dare. Yanzu dai ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Wannan magana ta katin da ya saya, suna ihu da hayagaga akan katin da suka saya. To mu mun kadarta mun ga amfanin katin da muka tsaya ka'un da na'u. To ina kira da shugaba Muhammadu Buhari. Kudin nan nawa da na tura a dawo min da su. Dukkan wanda kaji yanzu ya fito yana hayagagar cewar a biya shi kudin katin sa. To iyayen gidansa EFCC ta maka musu jantati. EFCC ta je ta ci kwana su.
Jama'a muna fata kuna da lafiya kamar yadda muke a Washington DC, sannun ku da zuwa ga shirin mu na tsaka mai wuya. Dai daga cikin abubuwan da ke yawan kunnukan idan ana maganar matasan Najeriya ita ce zaman kashin wando da yawan su suke yi saboda rashin aikin yi. Har ila yau irin wannan zaman banzan nasu ne ake alakantawa da dalilin da yake jefa su a cikin harkokin siyasa da ma wasu abubuwan asha kamar shaye-shaye da yin hannu cikin tashin-tashin da ke yawan barkewa a Najeriya ko dai mai alaka da siyasa. Ko addini ko kabilanci ko dai wasu abubuwa. Shi ya samu hawara yau wacce wakilin mu na Abuja Nasiru da Malika ya shirya mana tsakanin matasa guda biyu wato Buhari Yunus Kuma da Yau Yakubu Yobe. Za mu tashi daga zancen dogaran da wasu matasa ke yi akan ƴan siyasa wajen samun abin rike rayuwarsu ta yau da kullum.
Hatta hasali ma duk wani dan siyasan da muka je gurin sa za mu kaddamar masa da kanmu ba ma ambata masa mun zo masa da zummar ya taimaka mana ta wani abu sai ko mu fito masa da cewar ya san hanyar da zai ya dora mu sakamakon mu ga kasar nan ta ci gaba har muka yi ikirari muka fito mu ni kaina na ambaci kaina muka kirkiri kungiya musamman dan mu ciyar da kasar nan gaba sakamakon ganin tabarbarewar shugabancin da yake a kasar nan.
Na yadda ya uda kana da sana'a amma yanzu na ka saki sana'ar ka kama abinda ba zai kai ka ga nasara ba. Akwai amsar ta gaba
har gobe sana'ata tana nan har gobe duk wanda ya san Yau Yakubu Yobe ba ya san shi ne da bacci ba.
To game da tambayar da kai mun a wancan lokaci ina ganin na zo zan a cikin garin nan akwai wata rana ba zan taɓa manta ba ina sauraron wannan gidan rediyo mai albarka na muryar Amurka sai na ji shugaba Buhari a wancan lokaci da yake neman takara ta shugabancin ƙasar nan da bakinsa ina cewa shi talaka ne saboda ba shi da kamfanoni ba shi da kuɗin da zai yi kamfe a ƙasar nan kuma ina da manufa ta taimakawa al'ummar ƙasar nan. Don haka akwai wani tsari da aka buɗo da shi na BOS wanda akwai kati da aka fito da shi ake tallafawa in bagana akan cewa ko nawa aka sa a wannan guri
BSO
ko nawa aka sa a wannan guri ba wani mutum da zai cire sai shi yake da ikon da zai cire wannan kuɗi ta wannan kafa. Sai yanzu ma na tuna da na biyo ta nan ofishi BOA har na tambaye ka kan cewa ban san ofis din da ake sai da wannan kati ba. Ka dauke ni muka kai ni har office din nan na je nayi sai katin nan da kuɗi na na tura wannan shugaba ni a matsayina na Buhari Yunus Kuma da matsayina na talakan Najeriya ban ga wani ci gaba da aka kawo ko kuma wani ayyuka wanda aka kawo min wanda zai tabbatar min da cewa an biya ni wannan haƙƙi na da na tura ba. To zan yi amfani da wannan dama da na samu ta kafar yaɗa labarai da naji nan ne shugaban Muhammadu Buhari yace wannan kuɗi account da ibude kuɗi account din sa yake shiga kuma ga munufofin da zai yi na inganta rayuwar talaka har na sa naje na sai wannan kuɗi na tura. To yanzu na fahimci cewa shugaba Muhammadu Buhari ba talakan ƙasar nan ne a gaban sa ba gidansa da iyalansa da ƴan uwansa da matansa su ne a gabansa. To ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari
ne ba matarsa ɗaya
to bayan matarsa iyalan gidansa fa ai su isa a gaba. To ina kira da shugaba Muhammadu Buhari kudin nan nawa da na tura a dawo min da su.
To ai wannan gudumawa ce Buhari ka bayar, kaga wanda ya bada gudumawa kuma ba tilasta shi ake ba, ba zai faɗi wannan.
Alhaji Nasiru, aikin jarida kake yi kuma duk abin da ka sani a rayuwa ana yin sa dan riba ne. To wallahi ni ban gari ban wannan mulki da muke yi a fama da shi a yanzu ba, ban gari ban wannan mulki da za a ce wannan kuɗi nawa ya ci ba. Ni dai ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari wannan kuɗi nawa da ice ba wani mai cire shi sai shi. To fa a damun da kuɗi na
yau ya kubu yau mai za ka ce kawai
wannan magana ai abu ne wanda dama ba koyayye bane. Na ga ya maka kore a baya wannan magana ta katin da ya saya, suna ihu da hayagaga akan katin da suka saya. To mu mun kadarta mun ga amfanin katin da muka tsaya ka'un da na'u. Ni ba lokacin da na tashi sayan katin nan ban nuna cewar ban san ofishin nan ba. Na san ofishi kati ya same ni har gurin da nake, na siya in sayi katin nan in tura kuma na ga amfanin kati. Kati kuma ta yi min rana saboda na jefa kati na ne da zummar Buhari ya min alkawari a lokacin yakin neman zaben sa zai inganta tsaro, zai samar wa matasa aikin yi, zai bunkasa harkar noma, zai kuma yaki cin hanci da rashawa. To alhamdulillah dukkan wanda kaji yanzu ya fito yana hayagagar cewar a biya shi kudin katin sa. To iyayen gidansa EFCC ta maka musu jamfenti, EFCC ta je ta ci kwalar su, sun ce ba abinda shugaba ya iya in banda kame kame ba. Abinda kenan mu matasa muka jingina akan sa. Sannan shi da yake ikirarin cewar bai ga amfanin jefa wannan katuttukan nasa ba, ina masa ikirarin cewar duk katin da ya jefa daga naira 1 zuwa naira miliyan 3 in yana ganin zai iya komawa ya je ya tarar ya bincika, ni na yi masa alkawari in dai asilan Buhari zai dawo ya ci gaba daga kan ayyukan muhimman ayyukan da yanzu ya sa a gaba zai yi su. To na kadarta ya zo ya samo ni mu tafi ko gonar mu ta gado zan sayar duk wani abu nawa da ka sani zan iya sallamar da shi a sanadiyan shugaban kasa Buhari da zai dawo ya dora mana daga inda ya tsaya. Kai a ba zai maganar tsaro yace a kasar nan an kasa samar da tsaro, ya gaya min har yau wace gari guda daya, wace gari guda daya yan ta'adda suka tada ita, babu ita a kasar nan a yanzu a wannan mulkin. To a gwamnatin baya ba zan manta ranar 29 ga watan Oktoba ba, misalin karfe 9 inda ka bi hanyar tsakanin Mubi zuwa Adamawa kaje ka ga dan dazon jama'ar da suka taso suka baro garin su, hatta sarkin Mubi san da yace ga garin ku yan ta'addan nan suka sauya wa Mubi suna, muna ji muna gani suka ce Madinatul Islam. Kai Nasiru dan jarida ne, kana da wannan record din ka sani an yi haka. Haka yan boko yan wannan ta'addanci suka kwace cikin garin Baga. Kai hatta kanta da maturu akwai lokacin da yan ta'addan suka kwace ta na wani karamin lokaci. To abun ne ma ni ban yadda cewar aiki da hankali da tunanin cewar bai taba bani cewar duk wani abun da ake a kasar nan gwamnatin baya gazawar ta ce ba. Sakamakon kuwa a lokacin da suka zo suka farma cikin garin da maturu sun kwace garin hatta kan shi gwamnati ya tsallaka ya bar garin.
Yau Yakubu ya ce akwai ma na ga wasu daga matasa suna cewa in ma kudi za su kashe a 2019 cikin magoya bayan Buhari kenan za su sake kashewa saboda ya sake dawa. Ya nuna kana cikin waɗannan matasa
sosai ma in ana ciki ma ni ne lamba daya, lamba daya. Sakamakon kuma na gaya maka ban boye maka ba, duk wata hayagaga da kaji shi Buhari Yunusa Kumure yake yi akan wannan katin da ya saya a baya na tabbata burin su ne bai cika ba.
Amma a yau yau yau
rashin cikar burin su ba komai bane.
Ya ce maka shi baya da wani ubangida shi yana siyasa sa ce
Nasiru ƙarya ne, wannan ƙarya ne ba nan tawaye da wannan ba
cewa ba
Kumure. Buhari Yunusa Kumure mun san shi dan konkosiya ne, duk inda zai je da hular konkosiya a kansa yadda ka san tare aka yanko cibin su da hular konkosiya. Dan konkosiya ne, konkosiya yaron buba galadima ne Buhari Yunusa Kumuriya mun sani ba babu musali
bari mu ji bari mu ji martani daga
wani. To alhamdulillah naji bayanan da yayi kuma kamar yanda na faɗa a baya ni ba nan da wani ubangida a siyasance, tabbas duk inda ka gane za ka gane da jar hula na yadda da wannan. Amma ina so ya uka sani ba harkar siyasa ce ta hada da konkosa ba, ba kuma ita za ta raba ni da konkosa ba. Konkoso matsayinsa na matsayina na dan gwagwarmaya wanda nake fafutukan ganin cewa talaka ya samu dan abin da zai dogara da kansa, ko kuma in naga ana take masa haƙi akan wasu abubuwa da suka shafi rayuwarsa in tsaya sai inda ƙarfi na ya ƙare dukkanin wani manyan da suke are waɗannan ka gaya mun mutum jarumi wanda yake kaman konkoso a matakin wanda ya riki shugabancin kasar nan zuwa wanda yi gwamnoni daga arewacin kasar nan zuwa yanzu ka gaya mun wanda yake fafutuka dan talaka ka gaya mun irin konkoso kuma ina so ka sani cewa sanata Rabiu Musa Konkoso jagora ne wanda dukkanin kasar nan ba mu da jagora irin sa kuma ina so ka sani cewa sanata Rabiu Musa Konkoso ba wai ina kara muradi na wani bangare na kasar nan bane ba inda sanata Rabiu Musa Konkoso za a ga ya ga an samu hatsaniya a kasar nan bai je yayi ruwa da tsaki wurin ganin cewa ya saisanta wannan matsala da take faruwa ba kuma ku dan Buhari ya ku dan Buhari ina so an ga ya ne
mun kuri an talakawa
ina so an ga ya muku
me ya kai shi
ina so an tabbatar
da cewa
ina so an tabbatar da cewa dan kasar nan dan Najeriya
ce shugaban kasa Buhari a baya ya yau ina zuwa
ai shi haya gaga yake ai na barka ka gama maganganun ka ai na gora ka gama
maganganun
ka na baka dama ka bani dama in faɗa abin da yake cikin zuciyata
eh amma kai kuskure dole a maida maka a nuna maka cewa kuskure
ka bari sai an baka dama sai ka warware abin da nayi ka bari a baka dama ina so ka sani cewa dukkanin ministocin da shugaba Buhari ya nada a yanzu wallahi ba wanda yi masa aikin da injiniya sanata Rabiu Musa Konkoso yi masa a kafadin kasar nan ina so ka san wannan ina so ka sani da masu saurare sanata Rabiu Musa Konkoso mai gidan shugaba Buhari ne a siyasance
a
wannan
wannan magana ta ka ba sani ba
zaka iya ga ya mun
ba a yi zabe
ba zaka iya ga ya mun
ba mun gani ba
kai
mun gani
ya ku ya kubi obe
magana da shi
ya ku ya kubi obe ka saurara
bayan Buhari ya gama
saurara
an yi bayan Buhari ya gama
ka tambaye ni me dalili
daga inda
ka tambaye ni me dalili
ba ka sani
shekara ya ka ai na ga ya
ka shekara ta
ku ai na ga ya mu siyasance
hukum
a siyasance sanata Rabiu Musa Konkoso mun gidan Buhari ne sai ka tambaye mu dalili
ba mu yadda
ka tambaye ni dalili
ga sheku to a shiri mai zuwa na rana wato in Allah ya kai mu a wannan lokaci muhawara za ta zafafa kan akidojin Buhariya da Konkosiya ne tsakoran su inda zamu je da matasa suke kallon bambancin shugabannin guda biyu na su na siyasa da suke goyon baya dan haka muna fata za ku kasance tare da mu yanzu muna godiya ga shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da kuma bakin nasa kuma a madadin su duka ni ne Aliyu Mustafa Sakwata a Washington DC sai anjima
to madalla a gaida Aliyu Tawagasa kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga Aliyu ta damar takaitattun labaran duniya
Majalisar Dinkin Duniya ta kare kada kuri'a da ta samu goyen bayan kusan dukan ƴan majalisar jiya Litinin na amincewa da daftarin da zai inganta matakan da ake dauka dangane da matsalar ƴan gudun hijira da ake fuskanta a ƙasashen duniya Amurka da ƙasar Hungary ne kadai ƙasashe biyu da suka kada kuri'a kin amincewa da daftarin yayin da ƙasashe 181 suka goyi baya Jamhuriyar Dominican da Eritrea da kuma Libya sun kaurecewa kada kuri'ar a cikin jawabin ta bayan kada kuri'a mataimakiyar babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Amina Mohammed ta ce kudirin ƙasashen duniya ne na tashi tsaye su dauki matakan tallafawa ƴan gudun hijira a samu hanyar shawo kan matsalar da za ta kare mutuncin su a samu musu makoma mai kyau a kuma fahimci hakkin da ya rataya akan ƙasashe na kare su da kuma goyen bayan su wani wakilin Taliban wato wakilan Taliban sun gana da jami'an Amurka jiya Litinin a yayin da ake kokarin matsa lamba a kawo ƙarshen yakin Afghanistan na tsawon shekaru 17 an yi zaman tattaunawa ne da Pakistan ta Syria a daular Larabawa nan da nan ba a samu jin ta bakin jami'an da suka shiga wannan tattaunawa ba
to madalla masu raro anan maka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda zamu kawo muku wasu rahotanni ciki har da rahoton wato zanga-zangar lumana da kungiyar ta manyan ma'aikatan jami'o'i sani suka gudanar domin neman wasu bukatun su ga gwamnatin tarayya yanzu a madadin Alheri Grace Abdu wadda ta tayar gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook Nisan Phil Hashin kuma nake cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi assalamu alaikum
Afrique, Le Monde aujourd'hui.